ya yi izini ga su muminai da su fita su yi yaƙi bayan an koma Madina kenan an kafa daula, saboda dama can ana cutar da su, ana musu zalunci, a kwace dukiyoyinsu, an kore su a garuruwansu kuma an ɓata musu dukiyoyinsu. Sai Allah ya ba su umarni cewa su yi yaƙi su kare kansu don su tabbatar da addininsu ya sami izza da matsayi da kuma ɗaukaka. Ina fata an gane. Kuma mun karanta waɗansu ayoyi da malam ya kawo dangane da halattun yin yaƙi da Allah ya ba da labari a cikin Qur'ani. Za mu tashi nan da Allah yake cewa ko ina muke. Ya ce wa ma kana aka ne ko ragabatuhum illa an yaqulu rabbuna Allah kama qala subhanahu aidan wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Yace babban abin da yasa kafirai suke tsangumar musulmi, suke gallaza musu, kawai dan sun ce ubangijinsu Allah ne, ma'ana su ba su yarda da komai ba sai a bauta ma Allah a bisa irin tsarin shari'a da shi ubangiji saukar. Wannan shi yasa duk wanda ba musulmi ba da yake da dama da iko, shi kuma baya son haka, yana inkarin haka. Ina fata an gane. Har gobe har jibi za ka ga duk wanda suke gaba ko suke yaƙi da musulmi a duk duniya, za ka samu suna yi ne da musulmi ahlus sunna, ba da musulmi ɗan bid'a ba, ba da musulmi mai sunan musulunci amma yana yin wata ƙungiya da ba sunna ba. Domin a sunna ne kaɗai ake ƴanta mutane, ake kiransu a kansu ba Allah shi kaɗai, kuma su yarda da manzon Allah a matsayin jagora shi kaɗai. Na fata an gane. Amma duk sauran da ba wannan ba, za ka samu cewa suna kare waɗansu manufofinsu ne, ko waɗansu muradunsu, ko kuma waɗansu aƙidinsu da suna yin daidai da aƙidinsu arnan ma wani lokaci. Ya za a riƙa samun akwai haɗin kai ko fahimtar juna tsakaninsu da waɗanda ba musulmi ba, da haka ba za su tsangwame su ba, domin sun san su riɓaɓɓu ne. Amma wanda ya ce a yi sunna kaɗai, a bauta wa Allah irin tsarin da Allah ya saukar, a irin tsarin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai ka samu da shi ake yin faɗa, da kuma shi ake tsangwama, kuma shi ne ba a ga. Ya ce don haka ma Allah ya ba da labari dangane da halin kafirai a farkon duniya, can tun kafin turo manzon Allah, da me yasa suke jazawa ko suke kashe musulmi, suke aibata, suke kuma cin zarafinsu. Ya ce ai kawai ba wani abu ne ya ja wannan, illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid, sai dan kawai su muminai sun yi imani da Allah al-aziz mabuwayi al-hamid kuma wanda yake mulki. Wannan shi ya ja suke musu abin. Kaga wannan Allah ba da labarin ashabul ukhdud ne ko? Da Allah ba da labarin Qur'ani. Wani sarki ne shahararre azzali. Ina fata an gane. Da ya tumbatsa a mulki har sai ba kai shi ma siffar Allah, ko ya kira kansa ma Allah. Saboda a cikin mulki galibi akwai wani abu mai nuna ƙarfin fawa da ƙarfin faɗa aji. To idan mutum ba da tarbiyya ta addini ba, sai riƙa ji a kansa shi ya zama ɗan wani ƙaramin Allah, ƙaramin Allah. Saboda wani abin da yake so shi zai yi, abin da baya so ba za a yi ba. Ko zai ce ya kafa doka kaza kuma abi, ya hana kaza kuma an hangu, ya ce ai kaza kuma dole a yi. To idan mutum ba imani ya samu ko kuma ya samu aƙidar musulunci ba, sai ka ga zama wani kawai fir'auna haka. Jabbirinta ya shige shi, da haka da ya kai matsayi a wannan matsayi ya tumbatsa, sai ba wa kanshi matsayin shi Allah ne. ‘Yan fada kuma da malaman fada suke ziga shi, suka yadda a matsayin shi Allah ne. Na fata an gane. Har abin da ya faru ya faru. Manzon Allah ya ba da labarinsa a cikin wani hadisi dangane da kissar wani yaro, da manzon Allah ya ba da labari a cikin hadisi. Sarkin da ya kai ya kawo yana da malamansa ‘yan duba masu matsafatsafi. Mai da ɗabi'ar fada ce ko kowane irin gwamnati akwai malamansu, in ma na sunna in ma kuma na shirka. Dole ne mutum bai isa yi mulki ba tare da yawun malamai ba, sai dai zanto malaman ko na sunna ko kuma na halakawa su halaka shi. Da haka ina da bokan shi da yake bashi nuna masa bana za a yi kaza, bana ba za a yi kaza ba, bana a yi kaza, bana kar a yi kaza. Kuma bokansa ya fara tsufa, sai ya gaya wa sarkin cewa to ni na fara tsufa, ya kamata ka samu wani yaro ƙarami a koya mara irin abin da nake yi don ya ci gaba da ma aiki ko ni na mutu. Sarki ya ba da wani yaro, sai yaron yake zuwa gure su kullum ya je koyi wannan darasi da ake mana tsafa-tsafa da sulfula da sulfadin da yake akan hanya ta zuwa gurin shi wancan bokon kuma sai ya gamu da wani mutum bawan Allah ne da butar Allah ne yayi yar bukkarsa ko ya dan ɗakin sa a gefen gari ko a gefen wata unguwa yana da kayan shi idan ya zo wucewa kawai sai ya je zauna a gurin shi yana karantar da shi abubuwa na addini yau da gobe sai abin ya fara shiga jikin yara har an yi zo sai daɗe a gurin malamin kafin ya wuce gurin boka in ya je gurin boka kuma sai ce masa me yasa baka zo da wuri ba sai ya mar duka ya mar bulala shine sai kuma in ya dawo daga gurin boka ya wuce gida wani lokaci ya tsaya kuma gurin shi malamin ya ƙara ɗaukan ilimi sai ya dawo gida su kuma sai ya baka dawo da wuri ba su ma sai duka sai ya ce ga malamin ga farin da yake ciki ta to zan koya ma dabara idan ka je gurin boka ya ce me yasa kai latti ka ce mar a gida ne aka aike ni ko aka sa ni aiki tun kuma ka dawo gida suka ce dan me kai suka ce shi boka ne ya rike ka so haka ya ci gaba da daukan ilimi guda biyu ilimin sanin Allah da matsayin annabinsa da kuma ilimin bokanci da tsafatsafi da aka tafi da abubuwa guda biyu wata rana yana kan hanya ta zuwa gurin boka ko kuma a cikin jeji ko kuma da wani abu ya faru a garin wata dabba ta fito kamar ka ce zaki ko kura ko wani abu ne mai cutarwa kowa yana tsoron ya bi hanyar saboda tsoron wannan dabbar za ta kashe mutum sai ya ce to yau dai zan gwada tsakanin boka da wancan malamin wane ne ke kan gaskiya sai ya ɗauki wata tsakuwa ko wani dunguri ko wani hoge ya ce ya Ubangiji Allah idan ka san boka shine yake kan gaskiya ba wancan malamin ba ka sa dabba nan ta mutu ko kuma ta bar hanyar nan ya jefe ta ba ana abin da ya faru tana nan tana ta bar dana mako sai ƙara kowa so ya Allah idan ka san al'amarin malami shine yafi soyuwa a gurinka ka kashe dabbar nan kowa ya samu hanyar wucewa yana jefa dan tsakuwa kaɗan kawai ta yaji taɓa jikin dabba ta faɗi ta mutu kaga yadda ya samu ya kini cewa mai malami shi yake kan gaskiya da aka daga nan sai kai malin sai ya ƙari da sha'anin malami da abin da yake koya a gurin malami kuma ya ci gaba da karantar da mutane a boye har ma ya kai idan mutum bai da lafiya irin addu'o'in da malami yake koya mar sai ya shafa a mutum ya mar addu'a sai Allah ya karbi shi har labari ya rubu ya fara yaduwa a cikin gari babban bafarin sarki ya samu cutar makauta kamar ka ce glaucoma wani irin ciwo ne Allah raba musulmi da shi kawai dan kai fara ciwo da dindimi idan baka zama kana waye ka je asibiti kai tsaye ba ka san muna da gidan ciwo har yanzu abu da tamun kai kar ka ce wani kuma wani bibi ga gari ga asibiti kun haka fare amma wani zuwan kana gora bane ka je kemis ka je gun mai magani ka je waye kuma ya ci gaba da gobe kawai sai a gari kana farkawa daga bacci ka je dan kawaya gaba kuma har abu da ta fike wani cuta ne mai cinye jijiyar gani na ido Allah kiyaye mu da shi sai makance ba fara sulci ya zo gurin yaro ce na samu labarin sha'anin ka ya kai haka an ce kana warkar da mutane yace a'a ni ba ni nake warkar da mutane ba Allah ne ke warkar da mutane kai dai ka yi imani da Allah ka yarda Allah ne mai warkarwa yace kana da wani Allah banda sarki yace Allah da ya halicce ka ya halicce ni ya halicce kuma sarkin ko ba shikenan ba haka babu su akan wannan abu shine yayi sama yayi kasa yayi kaza yayi kaza sai fahimta sai gane yace musu to kaga zuwa ne idan ka warkar da ni duk wannan dukiyar ko dukiya mai yawa ko dabbobi ko na gace zan baka yace to ai ba ni bane nake warkarwa Allah ne sharɗin ɗaya ne idan ka yarda da Allah to zan maka addu'a Allah warkar da ke yace ya yarda ya yi imani da Allah ya roye masa tofi mara addu'a kuma sai Allah ya warkar da shi ya tashi galwa yana gani ya ɗauko dukiya ya ba roye ce a'a da ke kayanka ai ba ni ne warkar da kai ba me ne ni ne wa Allah ne warkar da kai tofi ne ba ne kawai to duk wani aiki ne a ciki da kada kayanka kawai ya zo fada washe gari idansa garau sarki ya ce a'a sarkin fada ai naka sa magani kawai ta haka ya ce Ubangiji ne ya bani lafiya ya ce kana da wani Ubangiji ban da ni ya ce akwai wanda ya halicce ka ya halicce san mai da ƙarshe ko ba shikenan ba yace a farkin fada lallahi abin da ka ta azara ku kamo shi ko ka san ƙarshen hukunci na azzalimi wani da aka muta kashe to kashe ka kashe shi ai baka ci nasara ba suka ce masu hikima in zaka faɗi faɗi gaskiya kuma ta ja maka ta biya in kana kan gaskiya ko mutum ya kashe ka bai ci nasara domin yana da haushin abin da kai bai samu kwanciyar rai ba har yanzu domin abin da yake zo shine ka bar gaskiyar kai kuma kai ka bari ka muta kan gaskiyar to har yanzu ransa bai huce ba ya ci gaba da ganawa ba fadi azaba amma sai da yaron ya ja kunnin fadi da sharɗin fa in ka bayyana fa ko me ya faru fa karfa ka sani ni ya koya maka wannan abu ka boye yayi alƙawari ko to amma da ji azaba ta yi azaba bala'i ya ki kare sai ta dakata wannan abin ba ni na kirkiro shi ba akwai yaro wanda kake koya shi gurin boka kaza kaza eh to shine ya koya mu to a ji ta hore shi ya zo da shi ci haba ce to kai yaro al'amarin ka har ya kai haka ai sai ka zo ka ce min ka kware yanzu ka iya har ka kai kana warkar da mutane ya ce ni ba na warkar da mutane Allah ne ke warkar da mutane to kana da wani Allah ne ba ni bai ce kware kuwa ko ba yake ba ya ce Allah da ya halicce ka ya halicci kowa da kuma ya san mai katsi rana yayi wata shine yake ba ni ba kai ba kai ba Allah bane ya ci gaba da gana wa yaro azaba da bala'i shi ma yaro dama sun shar'i da malami cewa ba zai nuna shi ba ko sama bala'i ya kai bala'i dole ya nuna ya malami aka ji kuma cikin kudurar Allah kwanan malami ma ya kare aka kashe shi ko ya mutu aka taho da yaro aka ya dawo ya bar addinin Allah ya ce ba zai bari sarki ce a je a hau dutse kaza tsoron ruwa kaza a wullo shi ya mutu aka tafi da shi kan dutsen zalla ya bada labari cewa sai yaron ya addu'a yace Allahumma kafini sharrahum bima shi'ta ya Allah kai mun ka isar mun ka kare daga sharrin su da dukkan abin da take su kawai sai Allah sa dutsen ya girgiza suna kan tsoro suka fado suka musu gaba daya shi kuma su kusalin alin kuma ya dawo fada ina fada da dukkan su kashe kai ai duk Allah kashe su Allah kai zai ce kwarin kuwa aka da ka doka kuma haka ce to kalubale ke ya ce kai ku zo ina yan fihi da fihin wani ko special da ka ruku taho a ɗauke shi a je teku kaza a shiga da shi tsakiya a jirgin ruwa sai an ji tsakiya kawai a wulla shi a dawo su ma suka ji tsakiya jirgin ruwa ya yi addu'ar da ya yi a wancan karan Allah ke faɗa suka musu su ɗin shi kuma ya dawo lafiya kuma ya ƙara dawo gun sarki ya yanzu ba magana tsoro kuma da'awa za a yi ina mutanen ka ce Allah kuma ya yi min maganin su kuma ga mutane a fada ana fadin ci sai to fa yaran nan fa zan wasifa yace to yanzu ya zai ci kaga dakata ni ba za ka dakata ni ba abu eh zan gaya ma idan ka yi to za ka iya kashe da kashe ni kuma in ba shi kai ba za ka kashe ni ba sai yaron ya sarar da rayuwarsa don yaɗa addinin Allah ya zan yi tun kashe kai ka je ka tara mutane a tare duk a zo a taru sai ka ɗaure ni a jikin bishiya sama kowa yana ganina ka ɗauko kwari da bukata ka ɗauko kibiya a ciki ka tsana ta ka ja ka ɗame sai ka ce bismillahi rabbil gulam ta haraba zan mutu kaga da yake wawa ne bai fahimci saƙon ba shi kuma yaron mun bazai da ya da da'awar cewa Allah akwai Allah Allah ba wannan wannan ba Allah bane Allah shi kadai ne ina fata an gane to ran shi ya riga ya bace mulki zai rushe za ka tara mutane aka kashe da kuma kai haka ya dauko kibiya kuma ya ce bismillahi rabbil gulam ya harbi yaron yaron ya ta kafa shi ya mutu mutane gaba sai suka ce amanna bi rabbil gulam sabanta waye ke bala'i ya faru ko da mutum ɗaya ne yanzu mutum dubu nawa suka ce muku mun yi imani da Allah ubangijin yaro to ashe na kai kana da kai da kenan ko to yanzu yana ra'ayi kawai ya ga abin ba zai yi ba yasa aka tona rami babban rami na gaske aka daga dai guguma gungumin itace aka tara aka tura wuta tsawon watanni ta zama kawai wutar ringiz bala'i cikakke yace a tara mutanen karkarar mutanen daular tasa duk wanda bai imani da shi ba ya fada wutar nan ko a tura shi imani da gaske cikin mutane me ku to ita rayuwa menene amfanin ta idan ba kana kan dare ba ko me kai wa mutuwa sai ka mutu ko ba shi bane in baka mutu a hanyar Allah ba zaka mutu a hanyar shedan dole ne ba makawa kawai suka ta fada suna imani da Allah su fada wutar kuma su mutu to shine Allah ya bada labarin shi yace kutila ashabul uqudud annar zatul uqud idhum alaiha uqud wa hum ala ma yafaduna dunya shuhud wa ma naqamu minhum illa an amanu bi ayyubi bil azil amis to wannan shine abin da malai yasa so kaga imanin da suka yi yasa suke koda su ya rika cin zarafin su har karkashe su so dai hadisi ne mai tsawo sosai ana karanta shi wasu lokuta haka zaka samu so wannan shine manufar duk wanda ba musulmi ba in dai kana kan sunna cewa abautawa Allah shi kadai to sai kun yi bala'i da shi amma in kana musulunci da sunan musulunci amma kana shirke-shirke kana bid'o'i kana shirme sai aka ma zai a zo a tuka masallaci a rika tsallewa ibada ake sai ta yaka gina maka wadatun ma zai sai ka muku kudi ma tallafi ko ba shi bane amma a zauna ai karatu ai maganar sunna a kaurace kowa abu Allah abu manzon Allah shi kadai to sai an yi gaba da kai sai dai ka rike Allah da gaske kai da ikhlasi kuma ka yi hakuri akan duk abin da zai same ka shine maganin abin kadai Allah ya samu dace yace wa bada hadal idan irtafat rayatul jihad malaiki cewa bayan wannan ko haka ne ba bayan wannan kidi da Allah ba wa manzon Allah da sahabbansa daga nan fa irtafat rayatul jihad tutucin jihadi kai suka aka daga su daga nan aka fara kula tutucin jihadi aka yakin badar yakin uhudu yakin ina duka shikin a daura tuta a daga ta sama a rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko aka ci gaba da jihadi yace wal talqal mu'minuna wal mujahiduna as-sabiuna muklisuna fi ghadawati mubarakat fi sabilillahi ta'ala yaquduhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa badalu amwalahum wa anfusahum fi sabilillah yace daga nan fa musulmai suka shiga aka shiga duniya malaka lika yaduwa sako sako suwaye al mujahiduna masu jihadi na gaskiya as-sabiruna masu hakuri akan wahalhalu da kunci da cuta da jinyar talauci wal muklisuna masu dan Allah suna yin jihadin ne dan Allah dan a daga kalmar Allah ba dan a samu kuɗi ba ba dan a yi suna ba ba dan a yabe su ba suna yi dan Allah ne za a ɗauki mutum a ce tafi kamar daga nan garin zuwa Lagos akan dogi ko a kafa kuma jihadi ba albashi za a bashi ba babu alawus da wani lokaci ma dan abin da za a baka na abinci bai wuta ba kwanan dubu ɗaya ko biyu ba ka kaddara irin a yanzu ba mu bada labarin wani sahabi ba za a tafi jihadin ma matsala ya raba musu guzuri sojoji shi ya manta da bashi shi kuma saboda tsabar biyayya wa manzon Allah yana ga cewa ya ce ya manzon Allah ka manta ni kamar ya rayu ladabi saboda ka sai ya hakuri yanzu waye shugabansa waye majibinsa Allah ne kuma ya sami imanin cewa Allah na jinsa kuma na sanar da shi ya kama hanya kawai babu guzurin ma a hannunsa yana la ilaha illallah ni'imaz zadu an fi ya rab ba abun bauta bisa cancanta sai kai ya Allah kai ne cikakken mai bada guzuri kuma Allah turo mala'ika daga saman saman bakwai a zo a gaya manzon Allah a Madina ka ba wa sahabbai guzuri da tafi kaza to ka mance wani ba a bashi ba ka tura mutum ya tafi yanzu ya je same shi zai same shi a cikin runduna a sahu kaza da dai guri kaza ya bashi kaga to ne shine as-sabirun ko aka ce kuma kamar haka yana ya kike ya ka same ka bashi aka ce gashi manzon Allah ya ce a kawo ma a gaya ma Allah ne turo mala'ika an manta da kai yace yanzu ni Allah har ya san da ni yana gani shi ba kowa ba ne yanzu shi din nan har Allah ya faɗi sunan shi a zo kawai fahimta kisa sahabi tsakaninka da shi kawai kamar kai kamar addu'a ka samu lada ko bai bane amma wallahi daga bayi gaba tsakaninka da sahabi ni san ya wuce sama da kasa Allah ubangiji ya kare yadda da su to kaga wannan sune as-sabirin irin su Abu Ubaida an tafi jihadi an tura su jihadi shine komanda gaba ɗaya guzurin da suke ci yazo karewa yace sai da muka waye gari kullum sai da dauki dabirin kwaya ɗaya a ba soja shine abincin daga safe zuwa dare sai gobe za a ƙara bashi wanda ke ba labarin tabi yace to yace to abu ka dabirin kullum kwaya ɗaya yake mamaki to abu ka rike da shi yace masa kai ba za ka gane bane dabirin ɗayan ma da aka waye gari duka ya ƙare babu komai sai da muka ci rahin su a jikin mu tunda babu ma abin da aka tuntu sai da ka ci ganye ko wani abu ka ci ko ka san a tarar din soja za a koya maka in ka tafi jeji ka samu matsala irin wannan babu abinci to ka lura da kwarin jeji idan ka ga bera yana cin abu kawai kai maka ci ba za ka mutu ba saboda shi Allah masa ɗabi'u da halitta irin da ɗan adam hala abin nan jikinsa duk abin da bera zai ci ba zai cutu ba kai ma in ka ci ba za ka cutu ba duk abin da zai kashe gara kuma zai kashe ka ɗan adam kisa ga galibi da suna gwada magani akan ɗeraye kafin a saka shi a cikin mutane so haka suka rika rayuwa yace muka rika cin ganye har bakin mai kuraje amma dai kisa idan Allah ne as-sabirun al-mukhlisun yace muna tafiya kai muka zo bakin teku sai muka samu Allah turo wata irin dabbar ruwa ta mutu ƙatar abu ba za ka faɗi masu ne ba da Hausa yace muka yi wata ɗaya muna ibar nama musara mu ci mu yi banda wata ɗaya suka yi dabba guda ɗaya to wani irin dabba ce wannan saboda mutum ɗari don ka gane girman ta yace bayan mun gama komai shugabanmu Abu Ubaida sai ya ɗauki haƙarƙarinta ya kafa shi a ƙasa sai aka ce wani mutum da raƙuminsa ya hau raƙumin ya zo bi ta tsakanin haƙarƙarin tsakanin shi da ƙasa bai taɓa ƙarfin haƙarƙarin ba to wannan mutum dabba ce me sunanta jiwon ruwa kenan ko me suka ce sai muka ɗauki wannan cewa karama ce Allah ya wa Abu Ubaida kawai aka ba su abinci so haka mai zama sunan yin abu don Allah da haƙuri kuma za ta fi yakin jihadi ya sa Allah ba cin nasara suka rika karya manyan garuruwa na Farisa da Rum suka ci su jaki suka kaza da su kuma su ƴan tsiraru kuma akan dawakai Allah ya gudu ya samu da ta. Yasa idan mutum ba zai jihadi da irin sunan nasu ba, bai su nasara. Sai dai a da faɗa ko a tarkashe mutane gashi nan dai Allah ya gudu ya kiyaye. Yace fi gazwatin mubarakatin ayaqi ko ayaqe masu albarka da aka yi fi sabilillahi ta'ala a gurin kare ko daga addinin Allah madawaki. Yace ya gudu hum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A wani lokaci komandan yakin ma manzon Allah ne. Haga ƙarshen magana kenan. Kana soja kuma wane ne kamar da'in chief na yakin gaba daya kana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka karshen liga take yasa sahabi ba karamin mutum bane ba karamin daraja Allah wa sahabi ba kaga manzon Allah yana raye ka ganshi kadai ai ba karamin ni'ima bace bare kuma ai sa'a ka ganshi kuma kai imani da shi haka dadi kan dadi ke wannan in bane sahabi ba wanda ya same shi a tarihin duniya yasa ba a ce mutum sahabi ko da yayi zamani a zamanin manzon Allah in bai taba ganin shi ba kuma ko yayi imani da manzon Allah din amma bai taba ganin shi ba ba a ce masa sahabi dan ka gane me matsayin sahabi Allah ubangiji kara masa yarda yace ko ina miki yace wa badalu amwalahum wa anfusuhum fi sabilillah kuma suka fitar da dukiyoyin su da kuma karan kansu dan a daga addinin Allah saboda ba za ta yakin ba ana buƙatar abin hawa ana buƙatar makami ana buƙatar kuma mutum karan kansa sojan kansa to mutum zai kawo kuɗi kuma zai kawo makamai kuma zai kawo abin hawa kuma zai tafi ma da kansa za ta yakin Tabuk aka ce sayyidina abin nan Abdullah bin Auf ciblanta manzo Allah ko yace ya dauki rauyin mutum 100 shi zai dauki rauyin tafi yakin da abin hawansu da abincinsu kuma zai ciyar da iyalinsu ma bayan sun tafi sannan kuma shi ma ya ɗauki kayansa ya tafi yaƙi to wannan ina za ka dakan ka da shi, ya ba da dukiya, ya ba da karan kansa. Khalid bin al-Walid duk abin da ya mallaka a duniya na kuɗi zuwa yake so kayan yaƙi kawai ya kawo daular musulunci kyauta. Shi yasa ake ganin cewa mai kuɗi ne, saboda ɗan gaye ne, kuma Allah ya madiri da ƙira, kuma yana sa kaya mai kyau. Haka za ka ga kamar mai kuɗi ko? Ka san mutane suna mutum me yake cewa? Suna mar zaton da ya fita matsayinsa wani lokaci, musamman idan Allah ya ma kwarjini. Sai a ɗauka cewa kana da miliyan 100, sai kuma baka da ko 100,000 ma wani lokaci. Na Allah ne, shi ma daɗin wani arziki ne. Za ka ga wani kuma ga miliyan 100, amma na mara kallon almajiri, kallon mabaraci. Hasa duka ma za a bai, saboda gawayi ga shi nan dai. Allah mun gode ba. Aka je karɓar zaka gurinsa, ya ce ba za a bayar ba. A turai shi ne ɓata yi. To na kuɗin da mai ba zakar, shi ne ba da kusisi. Daga abin da yake ci kawai duk inda yake mallaka duna kawai shi su makamin jaka dole musulunci. To ta mai zaka ya rubuta shi a yi zakka, ya ce ba za a bayar ba. Ya yi faɗa ku, suka da suka ce to an je karɓar zakka wane. Sayyidina Abbas babban manzon Allah suka ce ya ce bai bada ba. Sayyidina Khalid bai bada ba, da kuma Ibn Jamil. Zala ce a amma Khalid fa innakum tadhlimuna Khalida, yace Khalid da kuka ce bada zakka ba ai kun zalunce shi. Mutumin da duk abin da ya mallaka zuwa yake so kayan jihadi a kawo kyauta saboda sojoji, to lalle tara kuɗi, ma'ana ba shi da kuɗi bare yi zakka. Yace wa ammal Abbas, shi kuma ba kuka ce bai bada ba, shi Abbas ne kuɗi ne, amma ai ya ba wa gwamnatin musulunci rancen zakkar shekara biyu. Abiya ta so ba kuɗi a baitul mali, yana ba da zakka misali ka ce miliyan 1, sai ɗauko ya biya miliyan 1 ta bana, kuma ya ɗauko miliyan kuɗi ya bada bashi. To kuma za a je muɗa ce ba da zakka, don me zai bada? Abiya a wancan bashin da ya bada. Haka manzo Allah ya ce, ya ce wannan shi tashi fa alayya wa misliha, mu yake bi bashi. Da haka ɗin da muka san zakka za a je a lissa ba nawa ne, misali a ce to miliyan 1 ne, to bashin da kake min miliyan 3, yanzu ya mun rage ɗaya sau ranawa, haka ba zai biya zakka ba kenan. Ya ce amma Ibn Jamil, to wannan shi ne ya yi laifi, shi ne ki ba da zakka saboda tsoron talauci, to shi ne ya yi laifi, za a masa hukunci. Ina fata an gane. To haka za su ga rayuwar sahabbai, su ba da dukiyarsu, kuma su ma su tafi yakin da kallon kansu. Shi ne ke cewa badalu amwaluhum wa anfusuhum fi sabilillah, saboda me? Li ila'i kalimatillah, dan kawa daga kalmar Allah, ma'ana a daga musulunci. Mu yanzu jihadin zamaninmu ne yanzu menene? Ai kowane zamani akwai me ake nufi jihadi a ciki, tunda yanzu mun sha faɗa muna nana cewa menene ma'anar jihadi ko? Ka san cewa mun faɗa jihadi shi ne matakai guda uku ko hudu, sannan kowane mataki yana da ƴaƴa guda uku, kusan abu ne tara. Me ya jihadin farko shi ne ka yaƙi zuciyarka, ko ba ka mai faɗa ba? To ya yaƙi zuciya shi ne ka je ka koyi ilimin addini. Ina fata an gane. Bayan ka koya kuma ka yi aiki da shi, bayan ka yi aiki da shi kuma ka karantar da wani, wannan ba shi ba ne aikin ƙungiyar izala? Ka koya abu da wuce wannan, ta karantar da mutane, ta yaɗa musulunci, ta yaɗa sunna, kuma ga shi alhamdulillah sun ci nasara. Tunda yanzu ba gidan da ka tafi, duk inda ka shiga gidan musulmi suke, sai ka samu karantarwar izala a ciki. A aikata kuma wata ran muka tafi ina ne, Niger, can wani gari ba guduma ne ba, Butti. Muka je Butti, muka bi wata guduma da muka shiga ina ne, muka ta haka da haka muka tafi. Duk inda ka jaga taron mata sai gansu da hijabi. Wal abara bai ji ba wuce kara biyar ko goma ba, da hijabi. Haka nan da a wasu sunna ce, tunda misali mu mun tafi muna yara, mata ba su kashe hijabi, mata abudurwa da ta dauko gale shi ma ba ya bari ba take rigi ba, sai an linka shi, sai a yaba aka faɗa haka. Haka ake muna yara haka suke. Amma yanzu fa ko ɗan shekara biyar ce da me da hijabinta, haka da a wasu sunna ce, an yi zamanin da ka fito da hijabi za ka tafi anguwa to kin shiga uku, ana binsu ana jifa ana bushiya abu kalle da bai, sai dai a rako su da maza na tafi anguwa. Duk an yi zamanin, to yanzu ba har wanda ba musulmi ba suka hijabi yanzu, don sun gane mutunta kai ne. har masu cikiyai suna shiga domin samu kariya su iskancin hankali ya kwance. To duk da nasara ce fa, dan ya fi iskancin da fa, da za a yi fili karara. Shi Allah a yi bayyana saƙo ne ba ya so a yi gaba ɗaya, domin za a yaɗa al'umma. Amma da yake ku ya yi saƙo, ya yi saƙo, amma a ƙillar shi ba ta kawai da yake yaɗa saƙon a fili ba. Domin shi zai iya tuba ma, ko ba wanda ya sani insha Allah. Ko? Amma mai yin saƙo a kai ta, ai bayan shi yana yi, yana kuma koya wa ɗansu. To haka bala'i ne ke, to haka da awa ta shiga gari. Da haka ashe a yanzu hadinmu shi ne ka fidda dukiya a yaɗa ilimin sunna. Wanda kasan yana karantar da sunna, malaman sunna, mai suke bukata a masallatansu, a gyara masallaci, a kawo gyara sifiku, a siyo mai, a yi sola, a yi waye, ko ba shi ba ne? Ana yaɗa ilimi. Karatun da ake a masallatai na sunna aka samu, wanda suke amfana, Allah ne kaɗai sai ya kai su. Wani yana kwance a gidansa, zai ji wa'azin ya je, da yake gaskiya ce maganar Allah ne, sai ga ta tasiri a kunnensa har zuciyarsa. Kuma sai canza ɗabi'u daga ranar, haka da awa ta yi amfani tunda maganar Allah ce. Shi yasa ashe yaɗa musulunci, yaɗa ilimin addini shi ne farkon matakin jihadi. Saboda wancan jihadin ma da manzo Allah ya ce ana yi saboda la'ilaha kalimatullah, saboda a yaɗa daga addinin Allah. Abu ko ina ana kiran sallah, a fito a yi kiran sallah, a yi sallah kowa ya nufi, wanda a da babu har manzo Allah ya raye irin sallah din za a yi da farkon musulunci, a ga koya yake ko ba ta faɗa tarihin sa ba. To yanzu fa, to a yi wannan da'awa ƙauyuka, a karantar da mutane, a yaɗa sunna, a yaɗa ilimin addini. To a shi ne ku cire dukiyoyi don ku taimaki ilimin addini. Idan ka yaka dan Allah ka yi jihadi, kana da wayoyinka na zamani, ka da amadadin postin na banza da marar amfani da shirme, kana postin kartukan malaman addini ko ka yaɗa, kana share masu bibiyar ka suna ɗauka su karu, wani suka ga ɗauki abin da zai amfane shi har illa masha Allah, kuma za ka samu lada. Allah ya samu dace. To shi ya ce wa nashrul aqidatut tauhid, da kuma yaɗa aqidat tauhidi, ma'ana a yaɗa wa al'umma aqidat tauhidi. Zaman da muke yanzu za ka ga mutane fa da yawa musulmi ne, ɗayan musulmi, jikokin musulmi, amma kuma aqida wallahi al'azimu galibi arna ne. Saboda ya yarda cewa akwai wani ba Allah ba da zai bawa, da zai bada lafiya, ko zai bada arziki, ko zai yayi bala'i. Hagun aqida arnanci ce. Yana sallah, yana azumi, yana komai, amma yana da kuduri a rinka cewa akwai wani ba Allah ba da shi ne zai bada arziki, ko shi zai bada lafiya, ko shi zai yaye bala'i. Zaka zai dauko hoton wani da yake da kuduri irin na shi cewa wannan wani yana da wannan matsayin, sai liƙa a shagonsa ko a gidan shi da kuduri a rinka cewa idan akwai hoton a gidan shi alheri zai sauka a gidan ko bala'i zai yaye. Rahiya kirjinsu ya manna a mota, ya manna a mashin, ya saka a ko'inan sa kawai, kuma wannan ne kudurinsa. Haganin ba tauhidi ba ne, haganin shirka ne. To ta yaya zai gane shirka ne sai yana jin karatu yau da gobe? To mai irin aqidar nan da yawan suna kwanta a gida a zaune, sun ki zuwa makarantar sunna, amma sai Allah ya tura iska ta kai musu a spika su ji karatun sunna, kuma su gane cewa gaskiya ne, tunda Qur'ani aka ja, kuma aka ja hadisin manzo Allah, babu ra'ayin kowa a ciki. Kawai abin da malamin ya malafi shi ne ya fassara da Hausarka, shi ne kawai, kuma yake nan ba. Sadai ke maganar Allah ta, idan Allah so da shari'a suka ga ya gane, hankali a kwance, ba wanda ya ci mutuncinsa, shi ma bai ci mutuncin kowa ba, suka ga yau da gobe ya zo ya daina wannan abin. Kaga an yaɗa da awakin. Shi yasa muka yi tunana ta, dan an gina masallaci, in dai ba a karantarwa, to aikin fa da saura. Da sauran magana, masallaci ba dan sallah kaɗai aka yi shi, dan a karantar da al'umma, a gina ruhinsu, a raya su. Allah samu dace. Yace hatta da kalan nasu fi dinillahi afwajan, haka suka ci gaba da yi da manzon Allah da sahabbansa, har sai da aka waye gari mutane suna shiga musulunci tawaga tawaga. A farkon musulunci sai a kwana a wuni, mutum ɗaya bai musulunta ba, sai a yi sati ba wanda ya musulunta, haka bazala ci gaba da zama a garin Makka. Amma da aka ci gaba da jihadi da yaɗa musulunci, a tura mutane suna da'awar sunna, ana da'awar musulunci, sai da aka waye gari, gari guda sama da mutum 1000 za su aiko tawaga wakilan su akalla mutum 100 ko 50 ko sama da haka a zo gaban manzon Allah ce mu ne mutanen gari kaza mu da kagan mun nan an turo mu wakilci ne duk ƴan garin da yawun su suka ce mu zo mu karɓi musulunci a gaban ka mu je mu karantar da su kaga an samu nasara kaga an tunus jihad yayi amfani kenan to duk jihadin da ba ana yin sa bane dan a daga musulunci a yada shi to ba jihadin da manzon Allah ya koyar bane na fata an gane wanda zai jawo ana damara musuluncin ma a hana sallah a kashe masu sallah a hana azumi a rewa ya lalata al'umma su tarwatse haganin ba jihadi yake ba ba jihadi yake Allah ubangiji ya sa mu dace yace wa hadha huwal jihad fi sabilillah to wannan fa shine jihadi da ake fi sabilillah kama bayyana ku rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya bada labari yayin bayani akan sa wa qad sa'alahu sa'il da wani mai tambaya tambayi manzon Allah yace ya manzon Allah ar-rajul yuqatilu hamiyatan wal rajul yuqatilu shaja'atan wal rajul yuqatilu li yura makana yace ya manzon Allah mutane ne mutum ne yake ta yaki da jihadiyar ta fama ba don komai ba sai dan ya kare kabilanci saboda kabilanci da garin su yake yin yaki da fada wani kuma yana yin yaki da fada ne ba don komai ba sai dan nuna cewa shi jarumi ne shi barde ne shi kokeke ne yace da wani kuma da yake yin jihadin sa kawai dan ya nuna mutane ma'ana riya dan a yabe shi wanne ne yace fa ayu zalika fi sabilillah wanne ne a cikin su yake yi dan Allah ko yace qala alayhi salatu wassalam sai manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah kaga wani irin usulubi na manzon Allah tambaya kai masa guda uku abubuwa guda uku wanne ne a cikin su da dai sai duk sai manta da su sai ce duk wanda ya yi yaƙi don ya daga addinin Allah kawai shi ne fi sabilillah ma'ana ko da bayan wannan abu uku ko an samu dalilai guda 100 da ya sa mutane suka yi jihadi ina fata an gane kenan dukkan dim ko ba haka bane a ga ba jihadi suka yi ba wanda ya yi jihadi don ya daga addinin Allah shi ne kawai ya samu zanen jihadi amma wanda ya yi ba don wannan ba don ya samu kuɗi a don an mamaye garin su shi ma ya kwaci ƴancin gari a don duk wannan ba jihadi ba shi kenan an ba da amsa don ce ya ƙare ko ya ce na yi to wannan kenan ya ce gazatul badr al-kubra yadda aka fara haraka yaƙin badar ya ce min azami gazwati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gazwatu badrin al-kubra daga cikin yaƙoƙin da manzon Allah yaƙe-yaƙen da manzon Allah yi mafi girma a cikin su shine yaƙin badar domin a yaƙin badar ne bayan an gama shi za mu ji me yasa aka yaƙin badar kuma yaya ya faru ko bayan an gama shi sai Allah ya saukar da bayani cewa duk wanda ya yaƙin badar Allah ya gafarta masa kamar Allah ya ce ku yi duk abin da kuke so na gafarta muku saboda a yaƙin imani ne zanzurutu ya amfani an tafi ne ba don a yaƙi ba asali na fata an gane za mu zo mu ci malam ma ya kawo insha Allah ko ya ce na ne ya ce alladhi sammaha Allah ta'ala yaƙin badar ne Allah ubangiji ya ambace shi ya ba shi suna da cewa mai yawmul ko menene yawmul qiya yawmul furqan Allah ya kira ran da aka yaƙin badar a matsayin yawmul furqan ranar rarrabewa tsakanin masu imani na gaskiya da masu kuma kafirci saboda a yakin badar ne da aka zo karan farko kafin a fara yakin bayan an zo ga bangaren arna ga bangaren musulmi suka ce wa manzon Allah su manyan arna a cikin shirin yaki da makamai da ji da kai da izza suka ce ka fito mana da mutane guda uku da za a zo a yi mubaraza tsakanin mu da su mubaraza shine wani abu da ake a wancan zamani idan za a yi yaki kafin a fara yaki wanda ya shi gurzo ne jarumi a bangare kaza zai fito wani ma a ɗaya bangaren shi ma sai fito su biyu su sai ta yaƙi tsakanin su dole sai ɗaya kashe ɗaya ba mai saka musu baki ba mai saka musu hannu kaga wannan sai na wajen gaskiya ake da shi ina fata an gane suna fitowa manyan arna guda uku ko Walid bin Mughira Utba bin Rabi'a da Shayba bin Rabi'a da kuma Walid bin Utba su suka fito su uku duk dangi ne suna ganin sun isa sun kai sun kawo sai wai suka taso mutane uku daga cikin al'ansar mutanen Madina suka fito suka ce musu ku suwaye suka ce mu ne al'ansar ƴan Madina jaruman manzo Allah suka ce ba ku muke nema ba ku koma ya Muhammad ka fiddo mana Qurayshawa ƴan uwanmu Allah ya ce kum ya Ali kum ya Hamza Qurayshi ba ya kare ba ko ba hikirin ba ga zakin Allah nan alaune Hamza bin Abi Talib yace tashi ya Hamza tashi Ali su uku aka tashe su suka yi mubarara tsakanin su nan da nan suka kashe mutum uku bangaren a lokaci daya manyan kafiran Makka ne manyan jigo manyan mai ko zuriya ita su kaga me kuma duka tsakanin su da wanda kashe din da suka yi kisan kuma akwai alaka ta dini tsakanin su amma me ya raba su imani su sun yi imani da Allah da mandansa su kuma sun kafircewa Allah da mandansa da haka wannan alaka sai ta kauce kawai tunda baka san manzon Allah ba wani alaka tsakanin mu da kai kaga ne ba karama bane sidda Abu Bakari bayan an gama yakin san da aka yi yakin akwai dan sa wanda bai musulunta ba yana kuma cikin tawagar kafiran Makka shi ma ya zo yakin bayan an gama yakin ya zo Madina ya musulunta ya cigaba da zama ana hiri yace ya yace babansa yace a yakin Badar na sha ka fito min ta baya ga kanin ina bayan ka ba kowa tsakanin mu in naga kai da kai sai in juya in tafi saboda kai baba na ne abu ka sai dariya ce ni kuma da ni na ganka haka da na dima da kashe ka tunda ka ta goya kar manzon Allah ba magana ne na aife ka kaga imani na ba ta an gane shi yasa Allah sai ya bi su ya ba su matsayi daga cikin darajar sahabi kaza an ce badariyu in ana magana suwa suka fi kowa daraja sahabbai sai a ce guda hudun nan na farko ko khulafa'ur rasul kenan to bayan su fa sai a ce guda goma da aka musu albashirin aljanna haka hudun suna ci gaba daya to bayan su fa sai kaza an ce sai wanda ya tafi yakin Badar saboda matsayin da Allah ya ba su sahabi zai zo daga baya wani abu wanda yake kuskure ne sahabbai sai manzo Allah ya kashe shi a rabu da shi innahu badariyun ai ya ji yakin Badar su kuma ƴan Badar Allah ya ce musu duk abin da kuka yi na gafarta muku to haga yaki ne da yake nuna tsakanin imani da kuma kafirci kuma a cikin zuri'a daya jinsi daya ƴan uwan juna amma imani ne kawai ya raba su duk zamu zo ki insha Allah yace idh yaqul subhanahu wa ta'ala Allah ya kira yakin Badaran da aka yi cewa yawmul furqan ko ranar rarrabewa tsakanin mabiya gaskiya da mabiya ƙarya yace sai Allah yake cewa ina ne wama anzalna ala abdina yawmul furqan yawmul taqal jama'a da abin da muka saukar akan bawan mu yaushe yawmul furqan ranar da aka yi ranar rarrabewa tsakanin gaskiya da kuma ƙarya yaushe ne yawmul taqal jama'a ranar da bangarori guda biyu suka haɗa gwabza yake bangaren arna da bangaren musulmi tare da cewa zuri'a ce daya yaren su daya komin su daya jinsin su daya kai jinin su ma daya amma da bambancin su waɗannan suna san Allah da manzansa kuma suna kare addinin Allah wa'ancan kuma suna gaba da Allah da manzansa suka yaki tsakanin su mutum zai kashe ɗan uwansa na jini saboda yana kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba karawa bane ba ba karamin abu bane ko yace wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah bai iko da kan komai da komai yace hadhihi al-ghadwatu allati qallabat minni mawazin yace ita ce yakin da aka juya mizanin rayuwa ma kansa wa nasarallahu ta'ala rasuluhu Allah ya bari cin nasara wa annabinsa wa jundahu al-mu'minin da kuma rundunar annabi sune mu'minai sallallahu alaihi wasallam wa kasa sabatal al-kufar wal mushrikin Allah ya kariya lagon kafirai mushrikai domin a yakin ne duk wani babban kafiri a Makka a yakin ma kashe shi duk galibin su anan sai aka karkashe su kafin ma a yakin da manzo Allah zai tabbatar wa sahabbai karfin gwiwa yace ubangiji Allah ya mun alƙawarin nasara na ba ta an gane ko da zamu karanta insha Allah yace wa Badar shi abu da ake cewa Badar din nan menene Badar din ne ma tukun la ce Badar ko badar 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 sunan mutum ne ko sunan guri ne ko sunan kabila ne ka san wannan yana da muhimmanci sosai shi ne sai malam ya kai ce mawdu'un bainan makkah wal madina wani guri ne tsakanin makkah da madina suna ne na guri yace min mayyi al madina bi bu'di qarabati 150 kilo yace amma ya fi kusa da madina tsakanin shi da madina kamar yabin nan kilo 150 tsakani da madina ta bangaren gabar maso kudu na madina ita la dunubil al garbi minha yace kanar bihi bi'run tusamma badar abin da yasa ake kiran gurin badar shine akwai wata rijiya ne a gurin idan mutum ya san sahara sosai cikin sahara zaka samu wani guri ba gari bane a gurin kawai akwai rijiya rijiyar ana taruwa saboda makiyaya ne galibin su ana zuwa lokaci ba lokaci ana shayar da dabbobi to za taru da yawa mutane su fada garin su taru a shayar da dabbobi kawai gurin ba gari bane amma ko tare su na rijiya kisan za ta cikin sahara ka samu gurin da rijiya ce asali amma saboda ana taruwa ana wannan shayar da dabbobi har ana zuwa cin kasuwa a wata rana ta zama kamar wata duriya amma ba gari bane babu gidaje kuma a gurin to su ma haka yace rijiya ce a gurin yace ila wasu kuma suka ce ko haka ne ko suka ce nasabatan ila badari bin yaqlan yace an danganta ita wannan rijiyar ne ga wani mutum mai suna badaru bin yaqlan wakilin wasu kuma suka ce ibni maqlan ibni nadar bin kinana alladhi hafara wa sumiyat bismihi wa qila ghayraha wa suka ce a ba sunan sa badar bin yaqlan ba a ibni maqlan amma da sunan sa badaru badaru dan yaqlan ko dan maqlan dan nadara dan kinana wanda shine tona rijiyar asali kamar zamanin jahiliya cancancan shi tona rijiyar sai aka kuma ta cigaba da wanzuwa sai ake kiran rijiyar da sunan sa sai a ce muje mu rijiyar wani muje mu rijiyar badar ma da rijiyar badaru har kuma daga baya ma sai aka cire rijiyar daga ta kawai ko ma haɗu kawai a badar shikenan domin dukkan yare idan abu ya tso to suna rage mar ko sai a rage abin tafiya sai kawai a ɗan yi majin a gyara a duka gagana abin tare kasar Hausa garuruwa da yawa sunayen su na asali ba haka yanzu ake ba ne yanzu ba ne amma yau da kuka sa sai aka rage dan aji da sauƙin faɗa a harshe ko ba haka ba ne yau wasu kuma suka ce wani abu ne ba wannan ba amma dai asalin badar ɗin suna ne na mutum kuma saboda rijiyar da shi ya tona sai ake ba wa gurin suna da rijiyar da kuma sunansa shi ke na fata an gane ta ga shi ba ƙabila ba ce an gane ba yau ya ce wa sumiyatul ghazwa bismil makan sai kuma aka kirawo yaƙin da sunan gun da aka yaƙin shi ke nan kawai ka cewa yaƙin badar kamar ka ce yaƙin da aka yi a badar ko amma yau da kuma ka ce kawai yaƙin badar daga an faɗa kuma kowa san me ake nufi don a taƙaita abubuwa ya ce wa lam yadhal ma'rufan ya ce gurin yana nan har yanzu ku ne sananne idan ka je madina ka tafi aikin umara ko aikin haji sai ka cire kuɗi ka ɗauki ɗan taksi ka ce kai ka badar sai ka biya shi kai ka yi dare ka ya sha kullu ba ya kalli ya kai ƙara ilimi da yawa ba za ka ga ai tafiyar gurin ya gun yake a ce kuma an tafi a ƙafa kuma a tsakiyar rana kuma aka yi yaƙi a ga ai za ka ƙara dindina sahabbai ka kalli irin wannan wurare saboda sahara ce kuma ga duwar su sai dai sai ka tafi da kuɗi da yawa yawa ya ga jama'a kaza an ce maka wasu kusan riyal 2000 za ka kashe to riyal 2000 misali riyal 200 nake so in ce a ga riyal 100 ma nawa ce yanzu ko karenta kuma ya baka yace wa qad waqa'at fi yawm as-17 min shahr ramadan am usnan min al-hijra an-nabawiyya yau shaka yakin badar shine an yakin badar ne a ranar 17 ga watan ramadan shekara ta 2 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a cikin ramadana ma aka yi yakin badar na fata an gane shekara ta 2 bayan hijira ka yakin badar kaga wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci da ya kamata a ce ka san shi domin kar wani ya tambayar kan kawai ana ganin kai ustaz ne ka zo a makaranta kana kaza kawai sai a bashi a sami ko dan jami'a ne ko dan ina ne a ce masa sai Allah malam ni yau shi aka yi madar ne ajin budar kuma ajin budar aga saka duka zama wani iri ko duka ai wannan ai kai ai da ka tafi murin su malam albani san za su ga to ba su bane malame ba su yi ba to aga hike ne ko yace wa sababuha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sama'a an'ira li quraishi ko warada annaha alf ba'ira muhammadatan bi amal quraish yace abin da yasa aka yi badar shine labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga wani ayari ne fataki ana cewa mutane masu fatauci zamanin da ana zuwa fatauci da kafa ne da kuma raƙuma ko jakuna ko rawa kamar san haka ko to waye ta fi a tara mutane a yi lokaci a taru a ƙarƙashin wani da ake ce masa madugu shugaban tafiyar kenan za ta fi ƙasa ka za kasuwanci a tara kaya daga nan garin misali gashuwa haka mai kakanninmu sun ba mu labari sun je su fatauci su garuruwan kusa-kusan duk a kafa suke tafiya lokacin a kafa su ɗauki kayansu kuma a ka daga nan zuwa irinsu girgir ko a ga haka gaban kaman kusa ne ko amma daga tafa kafa girgir haka ba karamin tafiya ba ce kuma da kaya a kanka amma yanzu ba za mu yi abu mu ruba gene mutane ne kuma kayan fa mai nauyi fa wani akwati sun duƙi ba irin ƙadan akwati nan baka ɗaura aka kuma kama hanya eh da kaya kuma a ciki su yi su fari su ina ne haka suka zuwa kafa lokacin so irin wannan ayarin ya labari zuwa zala cewa ga san ayari na fataki na Qurayshawa za su dawo daga Sham Siriya ta yanzu in aka ce Sham kaji a hadisi ya zo shi shine a yanzu ya hada tun daga yankin Palestine da ake wannan bala'in na yanzu nan Allah ubangiji ya dauke shi kiyaye wannan musiba Allah ka karshenta da yankin su Lebanon yankin ta Sham din kanta Siriya ta daga kiji ta yanzu da je wasu kasashe su jore su da su shiga cikin Siriya shine Sham a wancan lokacin gune mai albarka inda Allah ya bada labarin Qur'ani cewa ya gurin albarka da yawa ko to saboda haka akwai abubuwa da yawa na albarka daga Qurayshawa suna tashi daga Makka su tafi can da kayan kasuwanci su dauki irin kayan da suke da shi a nan su kai can sayar kuma su siyo kalan kayan da ake samu a can su kawo wani su sayar bai bada kasuwanci to haka aga manzon Allah ma yayi wannan kasuwanci mun karanta a farkon littafin ko sallallahu alaihi wasallam to sai samu labari cewa ayarin Qurayshawa na fatakin su ya kamo hanya daga Siriya daga Sham za su dawo Makka da kayan fatautin su a kallan raƙumi 1000 duk da kaya kansu kuma duk allolin musu kaya haga raƙumi 1000 ba karamin magana bace na fata an gane idan za ta fataucin kuma in mutum ba zai je ba to haka zai tara duke su mai wa sai bawa yaron shi ko ya bawa kilinsa a tafi da kayansa haka suke yi daga da duk wani wanda yake ku isu a garin Makka yana da dukiya a wannan cikin ayar kamar da mun karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin sabon da na Khadija menene kasuwanci ita ma ta ce mai da Allah mata tana da dukiya tana da kuɗi tana ba maza ai kasuwanci da kuɗinta da sharadin a raba riba ko ba mu karanta ba shine ya hada alaka ma suka har ta san shi saboda amanarsa da kuma gaskiyarsa sai kasance kuma daga ta ga riba ta ga albarka da ba taba gani ba har ta fatalo ta sace tana san shi kuma har Allah kaddara kai aure so irin wannan ne ake yi na kasuwanci a lokacin da haka duk wani mai kuɗi duk wani babban mutum a Makka yana da dukiyarsa a cikin wannan ayar kuma mu kuma mun karanta su Qurayshawa sun kwace dukiyoyin musulmi a garin Makka da za a yi hijira ko in za ka tafi hijira ba za ka rika kudin dukiyar ka ba sai dai ka sulale cikin dare ka buya ka gudu to haka ba za ka ɗauki abu da yawa za ka saka bar dukiyoyin su kuma duk wanda ya gudu ya tafi ya bar dukiyarsa sai zo su balle hagos su kwashe dukiyar sun samu ganima haka saka rinka yi in ya bar iyalinsa ma su mamaye su zama su bayi karfi da yaki haka suka ga musulmi yanzu an ji kuma zauna a Madina kaga mutum ne da mai kuɗi mai kasuwanci mai kaza da babu kuɗi kuma a hannun kusan kowa ma haka sai sabon rayuwa ke da haka tunda rake toto yanzu mun samu labari ayarin Qurayshawa na tahowa da kayan fataucin su da haka za mu je mu tare su mu kwace dukiyar nan don mu yi fansa ga dukiyar da suka kwace ta mu a garin Makka kuma abin da suka kwata a garin Makka su Qurayshawa na musulmai ya linka sobalinki abin da yake tafa na wannan ayarin kamar kai ne an kwace maka naira biliyan 1 misali kuma sai ka je ka kwande ma wannan abun ka kwaci naira miliyan 1 ko miliyan 2 a gurin sa. Haka me akai kawai dai a rage asara ne, amma ba wai an yi rama ba ne. Ina fata an gane. Da haka wannan shi ne asalin fita da aka yi daga Madina don a je a tari wannan ayarin a kwaci dukiyar nan, don duk wanda ya bi dukiyar sa maka zo a raba masa gwargwadon irin yawan abin da ya bari. Ka bar abin da ya kai miliyan 100, yanzu gaba ɗaya kayan da aka samu ma duka na miliyan 10 ne ko 20, to sai a rarraba kowa gwargwadon ƙarfin abin da ya asara. Na fata kuna ganewa. Wannan shi ne sababin da aka tafi yakin Badar. Yace min Sham ila Makka, sun kamo haka daga Sham za su zo Makka. Wa yaquduha Abu Sufyan, shugaban tafiya. Ana cewa a Hausa shugaban irin ayarin wannan sai ta masa madubu, ko haka yake ta masa a Hausa. In ka ji an ce madubu, to shugaban ayarin fatake ne masu fatauci, sai ta masa madubu uban tafiya kenan, ko to waye madubun tafiyar? Shugaban tafiyar shine Abu Sufyan. Wa ma huwa adadun la yujawizu 40 rajulan, kuma da mutane da basu mutum 40 ba. Kaga gaba ɗaya cikin tafiyar ayarin dole mutum 40 zuwa 50 ba suke tafa da dukiya ta raƙumi kamar 1000 inda kasuwanci. Ina fata an gane. To kaga za a je a tare su mutum 40 nawa suke? Idan mutum 100 suka fito ko mutum 200 ko 300, kaga za su iya ayi? Suna da kawa da ƙarfi akan mutum 40, za su kwace wannan kayan don su ma su yi rama cin zalin da aka musu a Makka, su ɗan rage wani abu na asara. Duk da ba zai kai nasu yawa ba, amma dai sun rage, kuma su ma Quraysh na ta zafi da bakin ciki an kwaci dukiyar su. Wannan shine asalin makasudi. Na fata ana ganewa. Yace kana da Rasulullah sallallahu alaihi wasallama al-muslimina ila khuruji li'itirad hadhihi al-al'ir, sai manzala ya fadaitar da musulmai kan su fito dan aje a taru wannan ayarin a kwaci dukiyar nan, dan a dauki fansa game da abin da suka kwata na dukiyoyin su a garin Makka. Daga ba umarni bayar na dole ba, kawai ya ce duk wanda yake da shiri yake da sha'awa ya fito mu tafi don mu je mu rage asara, ko su ma mu karye karfin arzikinsu su fara ji a jikinsu. Yanzu daga suka mu talauci saboda sun tsare sun tsaya ta musulmi yayi, ba mun karanta ba su habi rubin da kuɗi ne na gaske ba a zuran bin awu, haka duk masu kuɗi ne, amma duk an kwace dukiyoyinsu sai daga fita kaɗai ba komai a hannunka. Amma saboda imani suka ce sun bar dukiya za su kama hanya, to sun bar din bar ta za a je a ko sun wawaye su kuma sun rabe tsakaninsu, haka suka lika su. To sai saboda haka sai mu je mu dauki fansa mu yi rama mu yi ramuwar gayya, ko mu dan rage asara. Yace harihi ka ko na ne ir Quraysh, yace ga can ayarin fatakin Qurayshawa fiha amwaluhum, a ciki akwai dukiyoyinsu. Fa akhruju ilaiha, ku fito mu je mu tare su. La allallaha, ko mene ne ya bulku mu haye me yiwa Allah ya sa ku ci nasara ku kwaci wannan abu, sai ku zo ku rage asara. Haka yin su ma kuma an karye karfin arzikinsu, abinda suka yi musulmi na cin zali da kwacen dukiyoyi, to yanzu su ma a fara ramawa su ji cewa a jikinsu lalle ba sun fara isa wannan musulmi. To wannan shine makasudin zuwa yaƙin da aka je na Badar. Yace fa antaraban nasu, sai yace ya kuɗe da mutane akan afta. Fa kaffa ba'duhum, bai ce wajibi ko ya fita ba, yace din mai so din mai sha'awa ya zo mu je. Yace sai waɗansu suka taho za su tafi, wasu kuma suka yi zaman su za ku tafi. Ai za a yi da dukiyar ba, tunda mun riga mun bar ta kawai don Allah, ba damuwa ko bai bane, saboda bai ce dole a je ba. In Umar ne ba da dole a fita ba wani uzuri ko a fita zai, amma yanzu kwaɗaitar waye wanda yake da ra'ayi wanda yake da dama ya zo mu je mu tare ayarin fataken can, saboda abu da suka kwace namu mu kwaci wannan mu rage asara. Na fata an gane. A yana rage asara ko? Yawwa na rage asara. Mutum ne ya ci bashinka naira 100,000, sai ka je ka sa ya ganye 10,000. Ta kawai ni na rage asara ne, ka tafi baka da kuɗi sun kai maka da zafin rahin kuɗi, yalla kuma gobe ma muka haɗe na haka ba zai tukuna tsari shi ba. To haka ba 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 ta kamar ba eh ai ba za ka yadda ba kai tunda shi mara gaskiya ne ai ai ba dukkan faɗa ba za a yadda ba tunda bai da gaskiya kana bashi bashin kaya ya sayar ya kawo kawai sai cinye ki zuwa to dan ka kuɗa bin ko zai taimaka ba na bane ka yadda ai ba za ka yadda ba ta tunda dai na gani yanda ni ma kin mun to wancan ma ka je kamar bayani ko ba ni sai an ba ya halatta babu laifi a ciki ya halatta duk zafin wannan abun kuma inda gaskiya na bai har kuka sai yayi amma tar wani abokin mai wani abu shi da kansa kuma zai ba da kuɗi a kashi irin wannan cin amanar aka suna ba mutum kaya su hada ga lalakali rallali yau da gobe kuma mutumin sai dai ne zuwa fata-fata ya cinye kuɗin shuru ya nemi shirarsa daga ba haira zuwa amma baya zuwa gunsa wani guri ke kewaye wa sai aka ce masa ai mutumin kan ne yana zuwa kace Allah aka ce Allah yau shi aka ce rallali ina kake zuwa ka tafi kaza kawai je lafiya dan nan ku sai gashi yana zuwa ya fara sayan kai kuma ya duro a wani ya ce ba wani a ba ni kuɗi na lafiya ce ba wani lafiya ba wani gaisuwa kawai ba ni kuɗi na ga kuɗi nan a jikinka ba ni ya ce wallahi tallahi ba na bane ya rinka masa rantsuwa kuma ban mutum ne shi abokin namu yaro ne kamar mu haka shi kuma ban mutum ne ya ce wallahi tallahi ba kuɗi na bane ya ce wallahi ba za ka kasa wasu ka biya ni ina ruwa na kirga ma sirri ta haba ni kuma ka tona min na asiri na dauki dukiya ta na baka lafiya kalau dan ka samu wani abu amma kai ka ji bakin cikin ka damun da ita ai ka tona ma sirri kenan ba wani magana kawai ni ka binna ya matsa ya matsa kawai mutumin zai fara da kuka kuka haka sai ba yace musu wannan kudin bala'i ne shiga aka ban bashi bisa shar'o'i nake dan juyawa in dan samu abincin kai gida da sati ba na hawa bane ka rufa mun asiri har ka tona mun asiri wani kai kuka babban mutum da gemu da komai yana kuka da hawa har da majina yace shi daga nan sai abun da fara dagi dirai da haka ni bai ga ku kina kuma sai wani bai so kai fa karfa da yana karfa a jira da hawan jini fa ya fadi haka ne ya fadi aka tafi asibiti kai ne baka shi sai tsorata daga nan tace yanzu kai shuru ina kar ku ga yake ba shi ku ka so sai maka mun yaro karami wallahi a karshe sai da dauki 2000 ce wannan ka sayawa yara a lewa ka kai musu gida ka to wannan dukkan kuma ka je in ka samu ka ban kai suka rubuta haka da to kaga to har ka dauka kamar shin haka kudin ka ya ci kuma ka gani da kudi to da ka ce naka ne kai baka kuma kai ka rage asara sai irin haka to wannan shine asalin makasudi yace kuma zalla ya musulmi ba a matsayin wajibi ba yace kawai wasu da wasu suka tafi wasu kuma suka tsaya ba su tafi ba kawai yace wa zalika annahum lam yadhunnu ko ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya harba domin sun dau ba su taba tsammanin cewa fitar da manzon Allah yayi din nan domin an ce za a je ne kawai a tare ayarin fataki to fataki ba wani kayan yaki bane da su a har na zo a gani kuma a kallon zan mutum kusan 300 ya saka fitar da manzon Allah kaga za su yi su amfani da yawan su da kuma dabarun su da kuma kayan yakin su su kwaci a bagun mutum 40 ko ba ka bane daga kawai sai ba su dauka cewa har abu ne zama yaki ba sai suka bari ya tafi shi kadai da sauran mutane ba su ci mutum 300 da dan goma sha wani abu suka tafi eh yace wa sallallahu alaihi wasallam inna lana ko eh dilbatan faman kana zaharahu hadiran ay addaba lati yarkabaha falyarkab ma'ana yace to muna da buƙatar abun hawa amma ba na gaggawa bane muna so kuma tafi da gaggawa duk wanda abun hawan sa dokin sa yana nan baya can ƙauye yana cikin gari a Madina to ya hawo ya taho wanda kuma dokin sa yana wani a wata wani ƙauye ko can wani jeji to ya bar shi ya zaman sa shi ma wanda yake da dokin ya taho mu tafi da musu ake ai gaggawa a riske su kar zo su wuce gunda za ta tare su za ka kuma mu taho mu tafi haka dukkan ne ya ba su umarnin cewa ba ya dole bane a tafi na fata an gane wanda dokin sa na gida ko raƙumin sa to ya hawo mu je kawai wanda kuma nashi yana jeji an tafi kiwo ya bar shi kawai yazo dai mu je mu tare wannan mutanen dan mu zo mu rage asarar da suka jaza mana ko na miki yace zalla rajulu yastadunu fi dhuhurihim fi fili rijalun yasaduna fi zuhurihim fi adul madina fi ulul madina sai suka ce Allah to mu dubbun mu an tafi su can bayan gari ana kiwo yace a ku basu tunda ba sa nan a yanzu a basu kawai wanda na shakki nan a yanzu emergency ne tafiyar a kai yanzu dan aje a tare su domin za su su guri kaza lokaci kaza saboda ya san duka jeji kuma an yi sobe an yi duk abin da ya kamata a yi an san cewa yanzu suna guri kaza za su taho daga guri kaza kuma zango kaza shine za ta ranar kaza daga rana kaza za su zo su kaza daga mutane su a wannan gurin to muka bata lokaci yanzu fa za su iya gota su zaka kawai sai aka kama hanya zaka duk wanda za su yake bayan gari ko yana nesa ya bar shi kawai lokaci ya shiga bari mu samu guri yace la illa man kana zaharahu habiran sai ko wanda abun hawan sai yana nan a gida kawai daukowa zai a tafi to shi sai dauko nashi amma wanda nashi na bayan gari ko an tafi kiwo ko yana kauye ya bar kayan shi kawai haka duk wannan ba an tafi niyyar yaki bane shi yasa bazara bai takura bai ba da umarnin cewa a fito gaba daya a tafi ba da aka suka taho akalla mutum 312 ko da 13 ne su malama suka taho gaba daya da kumansu na hawa ma yan kadan ne har ya zanto sai dai a bada mutum 7 su haura kumi daya sai a yi zango-zango kai za ka hau daga nan zuwa ga nama ni kuma na hau daga nan zuwa kaza aka suka rika tafiya ko sai aka raba abin hawan ya ga gurgurdan mutane ko wanda aka da tare da manzon Allah kan abin hawa daya sai suka ce to mu mun yafe wa manzon Allah gaba daya ya hau mu mu tafi kafa sai ta aiwa ku fili karfi ba sallallahu alaihi wasallam ni na hausa mu kuma da kasa kenan ku ne mutane ne me ni ne tsohon kenan sai yake sallallahu alaihi wasallam ya ce aiwa ku fili karfi ba yadda kowa ya tsara aka tafi mu haka zali kai ka hau zuwa ku kaza ya haka zamu rinka yi haka dukkan shugabanci ne mai kyau kuma haka suka yi ko har suka ji inda za su yi suka so tafiyar asali wannan shine makasudinta dan aje a tare ayarin fataki saboda sun yi zalunci wa musulmi da musulunci a garin Madina a Makka sun bata manyan dukiyoyin musulmi manyan masu dinsu sun hana tsohon komai su kuma sun gada dukiyar gidan kai ma da kabari sai a gada gidan shagunanka duk a fasa a washe kayan ciki a wawashe to haka an tafi dan dauki fansa akan abu da suka musulmi kuma duk wanda yake garin Makka yana da kuɗin sa ko dukiyar sa a wannan ayarin naka da kwace kayan ayarin to an kowa ya ji a jikin sa ina fata an gane wannan shine asalin makasudi domin da yawa daga cikin masu kai musulunci suna danganta wannan cewa wai an je ne dan aifashi da makami kaga na karshen lalacewa da kuma cin zarafin musulunci na fata an gane suna gurbata tarihi sai su nuna maka asalin yakin musulunci ma ga abin da ya dawo aka yi shi ma ko ba haka bane mutum ne ya dala maka tsarar kudade mahaukatan kudi to dan kaga dan 10,000 kai ka bace ya ci ka tuce shi ai asara kai ka rage ka raba arai da makami ne kawai kai wannan kudin babu ma da zai maka amma dai ka raba arai da makami goma ka ara ganin shi a wani guri a kara haka haka dai waya gari ya dinga zuwa ko ina wani zuwa gidan su na fata an gane so ne shi asalin makasudi kuma da Allah cikin kudirarsa Abu Sufyan sai ya tura mutum shi ma sai ya labari ai ga nan Annabi Muhammad ya taho da mutanensa za su tare ku ta hanyar da ka biyo daga sai mazado ya dauki yaransa to ku hau da wakai maza ai gudu a je a ga mutanen Makka su fito da shirin yaki saboda dukiyar su ko da za mu haɗu din to su ma sun taho sai ai yaki kawai tunda yanzu mu ƴan kaɗan ne ba za mu iya kare dukiyar ba ana jin haka amma kuma sai hankali tashi ka san kuɗi rai ke tabawa kowa sai shiga shirin yaki manya-manyan arnan maka suka taho gaba daya da kayan yakin su akalla mutum 1,000 su kuma gaba daya musulmi 100 a galinkin har sau uku kowa ya ko kuma kuma sun saho da kayan yaki da shiri cikakke su kuma nan ba maganar shiri ba maganar yaki ba ne kuma daga nan da yake shi kwararre ne Abu Sufyan ya san hanyoyin sahara gaba daya sai bar wannan hanyar da yake kanta yanzu sai kama hanya da muka ambata da mazala biyu ta hijiran nan mai zuwa ta gefen kogi sai koma ta daga kawai da ya canza hanya sai tabbatar cewa yanzu ya yi nisan da ba ya da zai mutum daga Madina ya riske shi sai ƙara aikowa ayar su ta wagar a Qurayshawa ku koma ma gida ayarinku ya kubuta lafiya ƙalau nan da gobe ko jiba zai shigo maka lafiya kalau. Saboda ku koma gida ku yi zaman ku. Suka ce ina a tun da mun riga mun fito da shirin yaƙi ba za a koma ba. In ji manyan arna ke suka ce tabbas sai an yaƙi mu je mu ƙare su gaba ki ɗaya. Mu je mu murƙushe su. Talakawa miski ne wai haka sun yi ne abin ko. Nan insan da ya daga an ra'ahu sagra ko almajirai talakawa kaza kaza kaza. Sai labari ya zo manzon Allah cewa ayarin fita ki ya canza layi ya kama hanya amma ga kuma dakaru na yaƙi akalla mutum 1000 sun tunkaro shi kuma ya riga bar Madina sallallahu alaihi wasallam. Cikin zai za a yi sai shawarwari kuma ya sauka to sahabbai ya za a yi manyan sahabbai sanawa Abubakar sanawa Umar kuwa tashi jawabi mai kyau suna nan. Kowa ya jawabi mai kyau na ƙwarin gwiwa suka zo cewa kawai ya manzo Allah a ƙarshe dai duk abin da ka ga ya dace kawai shi zami. To a cikin tafiyar akwai 'yan Madina sun biyo yanzu ya dai ra'ayin Qurayshawa 'yan uwanshi ne dama ko ba ka ba ne. To sai kalli 'yan Madina bai ce musu komai ba amma ka san shi mai hankali a kalle shi kawai ya san me ake nufi ba sai an masa magana ba ko. Ya zaka cewa a zira ido ya ishi mai hankali amma wawa shi na ruwansa shi makafa ai bai san ana kalle ba ya taba shi soko Allah soko ya kalle su sai su riga ne me yake nufi. Yanzu ya ji ra'ayin Qurayshawa za su iya tsayawa a yaƙi to gaba ɗaya mu 300 ne ko mu duka muka yaƙi ai cin mu mutum 1000 da kayan yaƙi ba karamin abu bane. To kuma kar a je kuma 300 ma a samu wani wasu su gudu haka garin ya ƙara shiga nan da nan kawai shugaban sai tashi ya ce ya manzo Allah ba mu kake so mu yi magana ba. Ya ce eh ya ce mu da matan an muka mu baya a in baka manta ba akan me akan mu taimake ka mu baka kariya daga dukkan abin da zamu kare ƴaƴanmu da matanmu da mu kanmu. Saboda ka wallahi in mu ne ko ki kuka ce mu kusa mu taita teku Allah za mu kusa kuma mu da matan jarumai ne a gurin yaƙi ba mu san gudu ba ba mu san tsoro ba da ka umarninka muke jira ba da umarni kawai duk abin da ka ce ai shi za a yi. Allah ya yi godiya ya yi bi shi ya zauna wani ma ya tashi ya ce ya manzon Allah mu kan za mu gaya maka ne ba irin abin da bani Isra'ila suka gaya da Musa ba da ka ba su masu tafi je su yaƙi a wannan garin da yake iya kamun jabbarin ɗin ko. Suka ce inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna haidu. Suka ce ba za mu faɗa maka haka ba mu za mu ce maka fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun mu ji kawai mu ɗan gaba ne mu ɗan agwabza ne ko yace mu ɗan akwama agwabza ne ba ɗan a tsaya a wala ba mu ɗan mutuwa da daɗi ne ba ɗan san rayuwa ne ba. To me zai saka bai saba ba ka faɗa ka ba ga manzon Allah a gabanka me kake ta kuma tsoro kamar ba ta ma ga adanna ce a gabanka kawai shiga za ka yi to me tsoron me za ka ji in ka tsaya ma to mutu da dole sai an yi kuma a banza babu izza ba daraja ba mutunci. Suka zuwa manzon Allah goyen baya da ƙwarin gwiwa manzon Allah ya ji daɗi ya farin ciki ya ce to saboda ka shi kenan yanzu kun mun mu baya to a je a yaƙi. Suka ce a yaƙi mutum 1000 fa ce ko 100,000 ne ko ba shikenan ba ko nawa ne ma ba mu da kayan gaci muna da Allah da manzansa. Allah kuma ya ga da gaske suke saboda ya sani saboda zaɓar su ma Allah ya yi ko. Allah manzala alƙawarin nasara aka shirin wannan yaƙi suka tsaya za su ci nasara za su ku gina muku albishiri ku yi albishiri za ku samu nasara a yaƙin nan domin Ubangiji ya nuna mini ma dukkan da za a karkashe su. Yanzu ka nan kiyamu a nan za a kashe wane a nan wane zai mutu a nan wane zai mutu ba yaƙin ba ba ina ba ta an gane ba yaƙin ba ya ce nan za a kashe wane kuma da aka yi yaƙin aka watse washe gari sahabin ya ce duk inda za a nuna min cewa nan za a kashe Abu Jahal ya ce a nan gurin da same shi a faɗi ya mutu nan wane ne nan ne gurin faɗuwar wane zai mutu nan ne zai same shi a mutu. Saboda maganar manzon Allah wahayi ne maganar wahayi ce ina fata an gane. Kuma haka ake suka jure suka jajirce suka yi hakuri su 300 da wani abu, kuma Allah ya bari su nasara. Wani ni'ima ta Ubangiji ma kamar ana gobe za a yaƙi sahara ce garirayi ga zafi, kawai sai Allah ka musu ruwan sama aka malala shi, duniya ta yi sanyi jiki ya ƙara ƙarfi. Kana zaka irin rana ne zaka yi ruwan farko zaka ji shinka kamar an saka wani kira ka zaka ji wani ƙarfi zaka ji na musamman daban da wani sinka ya sanja. Sahara kuma ta yi me ta yi lub babu rairayi da yanzu a yi duk abin da ake so, kuma ga ruwan sha ya malala kusa da su. A gaba magana ka shirya ko duka wannan ne alƙawarin Ubangiji. Ana gobe za a gobe za a ki kuma ba za a yi kwari na addu'a daga hannun sama ya Ubangiji Allah, in fa ka bari aka kashe waɗannan mutanen to fa ba mai bauta maka ban ƙasa kenan kwata-kwata. Za ka yala ka kawo mara ɗauki ka kawo mara agaji ya ta addu'a har mayafin su ya faɗi ƙasa, su za maka ɗauka ya maida maka ce kawantar da hankalinka yanzu Allah Ubangiji ya amsa maka. Mana na rarrashin manzon Allah saboda ƙaunar da yake manzon Allah. Kuma haka suka yi har kuma garin ya waye, kuma ka za ka gabza yaƙi, kuma Allah ka ɗauki ya kawo taimako ya saukar da mala'iku suka taya su aiki. Mala'iku fa sai ba ƙaramin mutum bane, an kamo an kai mutum 70 a manyan arna, kuma an kamo mutum 70 fursunan yaƙi a yaƙin Badar kenan, saura kuma sun gudu. Aka taho da ɗaya daga cikin wanda aka ɗaure su, wasu suka taho da su biyu suka ce mun ba kamo shi, ya ce ba ka kama ni ba, ya ce wani ne ya kama ni ban taɓa ganin shi ba, in ji shi na kama ni ko babu yadda za su shunku, kai kuma ka zo ka samu a riƙe a hannunsa ka kawo ka riƙe ni. Mala'ika ce ai mala'ika ne ko a yakin Badar ke da kame. Kuma an kashe mutum 70 manyan arna, kuma an kama mutum 70 aka tafi da su Madina a ɗaure matsayin fursunan yaƙi. Haka duka wani taimakon Allah ne, isa wani gina gaca idan ka yarda da shi ka bi dokokinsa wa man nasaru illa min indillah, to ba wanda ke ba da nasara sai Ubangiji in ya baka. Mai ke za a samu nasara kuma shine sai an ba Allah, sai an bi dokokinsa an kiyaye su. Amma saɓo da rashin bin sunnar manzo Allah karya mutane yake, zai karya yaku duk yadda kuke tunkahon imaninku. Inda kuna yin saɓo ko za ku ɓata abin da manzo Allah ya faɗa ku karya, to ba za ku nasara ba. Raka wani shi ne a takaice abin da ya faru na yaƙin Badar, kuma aka daga yaƙi. Sati idan muna raye sai mu zo mu karanta filla-filla insha Allahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.